إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan kai wana musulmi kine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ibadur rahman dake wannan guri mai albarka barikin yan sanda da unguwar yan kwaiki cikin birnin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata dewa muka yada ta a media da sauran gurare za a zauna ne tare da dan uwa Sheikh Ishaq Barista wanda da muka fi sani da Sheikh Ishaq Adam ko Rijal Zaki Allah ya kara mara lafiya to sai dai wani uzuri na wato da ake kira kanta ko ta kwana ko ake cewa uzuri emergency ya faru da mala ta yadda ba zai samu dama zuwa a wannan karo ba sai karo na gaba to amma bisa san alkhairi da yake wa wannan masallaci sai ga da yake a bar mutane bayan an gayyace su kuma a ba da sanarwa ba za a yi ba to ware ya kasance malam ya turo mana wani malam din ina fatan mun gane gwani ya turo wani gwani din sheikh ya turo wani sheikh din ina fatan mun gane mun kujera ce ta malaman mu babu wanda zai iya cike ta sai su malaman namu Allah ya saka musu da alkhairi wanda yake gabana dukkaninmu ba bako ne da yawa a tare da mu ba a sunan malamin shahararre ne idan na faɗa dai shine Sheikh Malam Khamis Nasibi haka ne malam to wannan malaminmu ne da daɗewa kuma duk wanda suke cikin gwagwarmaya ta abin da ya shafi bibiyar lassoci da ake yi na raddi akan abubuwan da suke na shubuhohi wanda suka shafi aqida ko suka shafi musulmi kai tsaye to ya san malam yana cikin shahararru a wannan fage malam Allah ya masa yalwaji sosai wajen iya bayani da sarrafa harshe da fasaha da zalaka da isar da sako cikin yan gunta cikin kalmomi masu albarka ina fatan mun gane malam gwani ne na alqur'ani ina fatan mun gane a baiwaki suna da yawa ina fatan mun gani ba don ba don ba da sai in ci gaba bayani to bana so ne a ce ko in an zo har kantin malam zai hada ni ya sanya ni shugaba committee na kantin don malam ina fatan mun gani abinda wancan maudu'in aka so ya magana a kansa shine muhimmancin ilimi a rayuwar matasa to sai malam ya to mana da wani maudu'i wanda yake gagarumi kuma mai muhimmanci kuma kamar mu ƴan Najeriya za mu fi gane muhimmancinsa ina fatan mun gane maudu'in da malam zai magana a kansa shine sababbukan da suke sa a yi arziki ina faɗa daidai ko wani abu makamancin haka to dama ai ba sai an gaya maka ana cikin matsiko ko ba sai an gaya maka ana cikin talauci ba a ƙasar nan duk wani abu da zai sa sababi halastacciyar hanya wacce take alƙur'ani ya yarda da ita na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa sun yi da ita to za a nuna maka ga sababbukan da suke sa bawa ya samu arzikin duniya ga kuma sababbukan da suke sa bawa ya samu arzikin lahira kaga wannan lissa ce gagaruma wacce ba da iya fatun kunnenmu ya kamata mu saurara ba kamata ya mu buɗe murafan zukatanmu domin ta shige kai tsaye ina fatan mun gane a ƙarshe ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya yi masa gamdakatar ya kuma haskaka kirjinsa ya datar da kalmominsa mu kuma ce mu ji da saurara Allah ya saka malam da alkhairi malam falyatafaddal mashkuran ma'zura
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسار على منواله ونهجه إلى يوم القرار والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايانكا يا انوا ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wajen ubangiji mai girma daukaka sarkakkiyar gaisuwa wacce take cike da albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah jalla wa ala wanda cikin hikimar sa da kaddarawar sa da gudanar da al'amuran sa yanda ya so ya ga dama shine ya nufi mu hadu da juna wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da 26 ga watan Jumada Sani shekara ta 1444 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta 22 ga wata na 11 a cikin shekara ta 2022 bayan miladiyar Annabi Isa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ibadur Rahman da ke rukunin gidajen 'yan sanda a unguwar Oki ko Kofar Wambai ko 'yan awaki da ke tsakiyar birnin Kano muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi kamar yadda ɗan'uwa Malam Bukhari ya ambata haɗuwarmu a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan asbabu jalabur rizq sabubban da suke janyowa bawa arziki su haɓaka masa wannan arzikin su dawwama masa da wannan arzikin kuma ya amfana da wannan arzikin duniya da lahira idan aka ce arzqu ko arziki asalin kalmar arziki ba Hausa bace ba kalma ce ta Larabci da Bahaushe ya rasa me zai iya fassara ta da ita Hausarsa sai kawai ya hausantar da ita yace mata arziki amma asalin abin arrizqu ne kuma irin wannan salo da uslubi zamu ga akwai shi da yawa a yaran malam Bahaushe kusan duwata kalma da zaka ji Bahaushe ya ambace ta ta fara da alif da lam to asalin ta Larabci ce ya rasa yanda zai fassara ta a Hausa kawai sai ya hausantar da ita kamar yace maka allo ai kaga abin asalin sa allahu ne bai san menene allahu ba kawai sai yace masa allo kamar yace maka albasa kaga asalin ai albasalatu ne da bai san abinda zai ce wa albasa ba kawai sai albasala sai kira ta da suna albasa to haka shi ma rizqu ne bai san ya zai fassara shi da Hausarsa ba kawai sai kira shi da suna arziki to idan aka ce arrizqu ko arziki me ake nufi da arziki malamai suka ce arrizqu ma saqahu Allah ta'ala ila al-abdi wa mallakahu iya arziki shine duk abinda ubangiji mai girma daukaka yake miƙa shi ya sada shi zuwa ga dan adam kuma ya zamanto mallaka sa ne Allah ya mallaka masa. Da abinda aka baka ajiya ai kai ma ka san ba naka bane ba ko bai zamanto mallakar ka ba sai dai in ka ci shi zulman wa zuran. Amma abinda Allah ya mallaka maka ko ta hanyar nema ko ta hanyar kyauta to wannan shi ake kira da suna ar-rizq ma saqahu Allah ta'ala ila al-'abd wa mallakahu iyya. Abinda ubangiji mai girma daukaka ya bawa bawa kuma ya mallaka masa shi wannan shi ake kira da suna arziki. To akwai anwa'ur rizq wato nau'ika na arziki. Galibi idan muka ce arziki abinda yake kaiwa zuwa ga kwakwalwar dan adam kuma zuciyarsa take saurin hararuwa su ne kudi. Shi sa zaka ji shi ma mai gabatarwa Allah ya yafe masa ya buga misali da irin hali da ake ciki a ƙasa na talauci da matsi har yana muku bishara da cewar ku karkada kunnanku ku ji hanyar da za ku fita sai ka ce wani masanin tattalin arziki ya zo ya ajiye muku a gaba. Kudi ko dukiya wani nau'i ne na arziki kuma baya cikin lissafin farko da malamai suke kawowa a matsayin arziki. Dukiya tana zuwa ne matsayi na hudu ko na biyar a cikin irin abubuwan da ubangiji mai girma daukaka yake bawa bawa na nau'ikan arziki. Kuma za ka ga in ka sa ta a farko ka rushe abubuwa guda hudun da suke gabanta to aka baka dukiya aka raba ka da waɗancan abubuwa guda hudu to ba za ka taɓa jin daɗin dukiyar ba. Dole sai ka fara mallakar waɗancan abubuwa guda hudu sannan ne idan dukiya ta zo a na biyar sai ka ji daɗin dukiyar sai kuma abubuwan da suke biyo bayan dukiya shi ma a matsayin arziki. Akwai nau'ika na arziki masu yawa da ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa bawa. Mafi girman arziki da ubangiji mai girma ɗaukaka yake bawa bawa wanda ya fi kowanne daraja ya fi kowanne ƙima ya fi kowanne ɗaukaka a cikin nau'ikan arziki kasuwanci ne da idan mutum ya same shi baya karewa tijaratan ce lan tabur shine al-imanu billahi azza wa jal. Dan adam Allah ya arzukta shi da cikakken imani da fahimtar imanin da tsayuwa akan imani. Duk mutumin da ya samu imani to ya samu cikar arziki gaba daya kuma ya samu mafi kololuwar abin da ake kira da suna arziki. Duk mutumin da ya rasa imani ko da ya fi kowa kuɗi a duniya to za ka ga cewar bai samu komai ba dan yana cikin asara cikakkiya. Allah ta'ala yana cewa wal asri innal insana lafi khusr yace na rantsi da Allah na rantsi da lokaci wal asr na rantsi da lokaci innal insana lallai dan adam lafi khusrin yana cikin asara da tadewa a rayuwarsa. Sai ce illal ladina amanu wa amilu salihat sai dai fa waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr suka yi wasici da haƙuri kuma suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri. Kaga dan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewar babu tababbe wanda yake cikin asara yake cikin bakar asara irin wanda ba shi da imani. Dan duk irin abin da ya tara na dukiya ko ilimi zaka ga abin tawaya ne a gare shi, zaka ga abin banta kai ci ne a gare shi. Ina bada labarin wani professor ne wanda lokacinsa yana daga cikin mutanen da a duniya ake ji da su wajen harkar likitanci da sanin ilimin magunguna. Dan asalin kasar India ne. Wataran sai tafiya ta aiki ta kama shi, an dade ana booking aka ga ya toshi wata kasa domin ya je yayi aiki ya bayar da magunguna ya ga marasa lafiya a asibitoci. Yazo aka tare shi a airport, aka kambama al'amarin sa, aka girmama shi, aka kai shi hotel mai tsada, aka aje shi. Da safi tashi zai tafi asibitin da aka gayyato toshi, akan hanya kawai sai zo wucewa ta wata mayanka kamar nan Kano ya sauka zo wucewa ta Abbatuwa, sai ga an kifar da saniya an danna mata wuka an yanka ta, sai fashe da kuka. Aka ce ranka dade kukan me kake yi, me yake faruwa kake kuka? Ce ai Allah da nake bauta naga kun yanka. Kaga wannan akwai asarar da ta wuce wannan, ina ganin ya kai makura cikin ilimi da wayewa, amma ya samu tawaya ta imani, yau gashi wai dabba yake kuka dan an yanka ta. Kaga wannan babu asarar da ta wuce wannan. A cikin suratul tin Ubangiji Ta'ala yana cewa wattini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, lallai mun halicci dan adam cikin mafi kyawun suffa, mafi kyawun bankaye. Allah yayi packaging din dan adam da wani package wanda yake mai bankaye, ba wanda ya kai Ubangiji mai girma daukaka iya kawata halitta. Ya sa wa dan adam na'urori masu ban babaki, na'ura ta kwakwalwa, na'urar idanu, na'urar ji, na'urar gani, na'urar magana, duk waɗannan ahsanu taqwim ne. Thumma radadnahu asfala safilin, sannan sai muka maida shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa, ya zamanto wulakantacce wanda baya iya katabus. Wane ne wannan asfala safilin din? Shine wanda ba shi da imani. Dan Allah a gaba ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Imani shi yake control din zuciyar bawa. Duk lokacin da bawa ya tsinci kansa cikin matsala da damuwa irin ta rayuwa, babu abin da yake hakurtar da zuciyarsa, ya samarwa da kwakwalwarsa nutsuwa da tunani mai kyau in ba imani ba. Da zarar mutum ya rasa imani, to da zarar ya kasa mallaka zuciyarsa, ko ba zai taɓa rabuwa da damuwarsa ba. Shi yasa za ka ga galibin waɗanda ba su da imani, idan musiba ta same su, duk girmansu, duk shekarunsu, duk wayewarsu, duk matsayinsu a cikin al'umma, sai musibar nan sai ta bige tunaninsu. Ka ga mutum ya faɗi a ƙasa yana ta birgima, alhalin tsohon gwamna ne. Ka ga mutum ya faɗi a ƙasa yana ta kuka, alhalin ya taɓa zama minista a ƙasarsa, saboda wata musiba da ta same shi saboda ba shi da imani. Ka ga asfala safilin ɗin kenan. Abu na biyu daga cikin nau'ika na arziki wanda Ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba wa ɗan adam babu kamarsa, yake biyewa imani a daraja ta biyu, shine al-ilmu wa fiqhuddin. Wato Allah ya arzukta bawa da samun ilimi, baya ga samun ilimin kuma akwai fahimtar addini. Waɗannan abubuwa guda biyu babban arziki ne da hatta Ubangiji mai girma ɗaukaka ya yabe su a cikin me, a cikin ayoyi da dama na Al-Qur'ani. Daga cikin irin ayoyin Ubangiji mai girma ɗaukaka yana cewa yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah ta'ala yana bayar da ilimi ga wanda ya ga dama. Wa man yu'tal hikma, duk wanda Ubangiji mai girma ɗaukaka ya bawa ilimi, faqad utiya khayran kathira, lallai Allah ya bashi alkhairi wanda yake mai tarin yawa. A wata ayar Ubangiji ta'ala yana ce ya hada ilimin da imanin waje daya, yace da su yake ɗaukaka ɗan adam. Yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yana ɗaukaka daraja da matsayin waɗanda suka yi imani a cikinku, kuma yana ɗaukaka daraja da matsayin waɗanda suke da ilimi a cikinku. Gaba magana ta biyu shine haqqul din, fahimtar addini. Baya ga ilimi ya zamanto ka fahimci addini, fahimtar addini shi zai sa ka fahimci rayuwa, ka san ya za ka rayu cikin nutsuwa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din, wanda ubangiji mai girma daukaka yake nufin sa da alkhairi sai bashi fahimtar addini. Me yake nufi da fahimtar addini? Malamai suka ce alfiqhu fid din huwa ma'rifatu daqa'iqil ulum allati yashmalu kullal funun. An adam Allah ya masa baiwa ya san ya kuma fahimci bangarori na ilimi da ya shafi kowane fanni. Bangaren tafsiri ya sani, bangaren hadisi da mustalah dinsa ya sani, bangaren lugha da adab dinta ya sani, bangaren nahwu da sarf dinsa ya sani, bangaren fiqh da usul dinsa ya sani, bangaren turanci ya sani, mathematics ya iya, fahmu da qa'iqil ulum allazi yashmalu kullal funun. Wannan shi ake nufi da alfiqhu fid din. To wannan ni'ima din ita ma gaba take da ni'ima ta dukiya, domin idan aka baka dukiya mai tarin yawa kuma baka da ilimi zaka iya sarrafa ta? Ba zaka iya sarrafa ta ba. Karshenta sai ka zama wawa, ka zaman to dolo, ka zo ana ta me, ana ta cutarka, ana maka wayo a cikin ni'imar da Ubangiji Ta'ala ya baka. Arziki na uku da Ubangiji Ta'ala yake ba wa dan adam wanda ya fi dukiya shine as-sihhatu wal afiya, arziki na lafiya. Ko bai fi dukiya ba, duk kudin ka in baka da lafiya zaka ta kashe su ne dan neman me? Amma idan kana da lafiya kuma fa sai kai sanin kudin ku nan ko? Saboda haka lafiya wani gagarumin arziki ne da Ubangiji mai girma daukaka yake ba wa dan adam. Ba za ka gane kima da darajar arzikin lafiya ba sai in ka je asibiti. Kaga irin mutanen da suke cikin critical situation, Allah Ta'ala ya jarrabe su da abin da kai gashi kana iya yin sa cikin sauki, amma su yana zame musu wahala. Talaka nan tsallaken triumph, ka shiga urology kaga yanda mutane suke kuka suna ihu da idanunsu, ba wani abu ne yake musu azaba, fitsari ne kadai Allah ya hana shi fita ta jikinsu. Kaga yanda mutum yake suma saboda me? Fitsari ya ki me? Ya ki fita daga cikin jikinsa. Akwai irin wawayen mutanen nan gulatu sufiya waɗanda suke iya gaya wa Allah maganar da suka ga dama saboda suna ganin su sun tumbatsa sun kai matsayin da suka kai. A zamanin tabi'ai an yi irinsa, ya ringa yawo cikin mutane yana cewa shi ba ruwansa, in Allah ya ga dama ya sashi aljanna, in ya ga dama ya sashi a wuta, wannan duk ganin damar Allah ne, baya fata ba zai roƙa ba, in Allah ya ga dama ya bar shi da lafiya, in Allah ya ga dama kada ya bar shi da lafiya nan ma shi ma ba zai roƙa ba. Sai Allah ya jarrabe shi sati biyu bai fitsari ba, sai gashi yana yawo makarantun allo tsangaya inda ake koya wa yara alqur'ani, yana gaya wa kananan yara makaranta alqur'ani ud'u li ammikumul kazzab fa innahu ibtiliya bi lisanihi, shi da Allah ku taimaka shi wannan baban naku makaryaci addu'a, ya ringa karyata kansa yana cewa da yana cika baki yana duk abin da Allah ya ga dama yayi masa, sai me? To fitsari kadai Allah ya rike masa sati biyu, sai gashi yana bin tsangayin alqur'ani yana kuka yana cewa ud'u li ammikumul kazzab, ku yi wa wannan baban naku makaryaci addu'a fa innahu ibtiliya bi lisanihi, yace domin an zarrabe ni da harshe na, baki na ya jango mun, irin yanda bahaushe yake cewa baki shi yake yanka wuya. Saboda haka lafiya tana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar dan adam. Kaje irin trauma center din nan a asibitoci, wurin mutanen da suke samun matsala ta jijiya, suke samun matsalar spinal cord, kaje ka samu mutum yana kwance gashi a jikinsa babu wani alam na rashin lafiya, in ka taba fatarsa babu zazzabi, babu ciwon kai, babu kurjewa, babu karaya, amma yana kwance kamar ruwa, dan yatsansa ba zai iya kadawa ba saboda jijiyar da take transferring din motion a jikinsa ta tsinke. Ya rasa inda zai sa kansa, yana kwancen nan zai bawali yana kwancan nan zai bayan gida, yana kwancan nan zai bayan, inda zaka mallaka masa duniya ka ce ya fanshi kansa ya samu lafiya ta minti biyar, zai iya bada duniyan nan gaba ɗaya don ya ɗan huta na minti biyar kadai. Ashe kenan arziki da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi mana na lafiya. Ga munan da yawa, akwai mutumin da sai shekara bai je asibiti ba, akwai mutumin da zai iya ce maka shekarar sa biyar bai taɓa kwanciya a asibiti ba, wani ya ce maka shi tun da ya zo duniya ko ruwa ba taɓa ƙara masa ba. Akwai arzikin da ya kai wannan, saboda haka wannan shi ma wani nau'i ne na arziki. Arziki na hudu da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam daga cikin anwa'ur rizq shine al'am wa salama, arziki na tsaro da zaman lafiya. Domin bayan da za a yi ɗan adam ya ji daɗin gudanar da rayuwarsa, babu me, babu lafiya, babu security. Indai har babu tsaro a cikin al'umma, to mutane sukan iya fita ma su bar garuruwansu, su bar gidajensu, su bar abinda Allah ya mallaka musu na dukiya, su gudu don tsira da me, don tsira da rayukansu. Shi yasa za mu ga Al-Qur'ani cike yake da gorantawa Qurayshawa akan irin ni'imar da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi musu ta lafiya da zaman lafiya. Suratu Quraysh, Ubangiji ta'ala yana cewa li'ilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wanda ya ciyar da su daga yunwa ya kuma me amintar da su daga tsoro, ya fitar da su daga halin da mutane suke ciki na insecurity. Domin a wannan lokacin duk garuruwan da kuka san suna gewaye da garin Makka ana cikin hali na tashin hankali, abubuwa na insecurity, ana kashe-kashe ba gaira ba dalili, ana sace mutane domin a karɓi kuɗin fansa bayan aka fara ba. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim, ga yadda mutane a gefansu suke cikin hali na tashin hankali da barazana ga dukiyarsu da rayuwarsu, amma su Allah ya sa garinsu ya zamanto haraman amina, wato wani wuri mai alfarma ga kuma aminci. Ayat da ke cikin suratu Ibrahim, Ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah fa'adhaqaha Allah libas al-ju'i wal-khawf bima kanu yasna'un, Allah ya dandana musu tufafi na rashin tsaro ya tayar da hankalinsu. Saboda haka yana daga cikin ni'ima da arzikin da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa al'umma shine ya zaunar da su lafiya. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Abu na hudu, abu na biyar Ubangiji mai girma ɗaukaka yake bawa na nau'ikan arziki shine almal, dukiya. Kuma sai yanzu ta zo ko? In babu imani, babu ilimi da fahimtar addini, babu lafiya, babu zaman lafiya, ga mun zai ji daɗin dukiya? Shi yasa kada ka taɓa raina kanka ya kai bawan Allah. Kada ka taɓa tada hankalinka. Kada ka taɓa raina kanka. Domin duk abin da Allah yake rabawa na arziki babu wanda Allah bai taɓa ba arziki ba. Sai dai kawai wani an bashi nau'i kaza, wani an bashi nau'i kaza, wani an bashi nau'i kaza. Idan Allah ya raba akwai wanda ya sai ce masa dan me? La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ba a tambayar Allah me yasa kai kaza. Ba a tambayar Allah. Kuma wanda zai wahala a rayuwa shine wanda idan Allah ya raba ya ce ga kalar arzikin da na ga dama an baka, kace kai baka gamsu ba, to ka shiga cikin tashin hankali. Zaka rasa nakan ko ka rasa jin daɗin nakan arzikin da Allah ya baka, wanda kuma kake hange ba kalarsa Allah ya ga ya dace da kai ba, ka je ka fi shan wahala kuma baka samu ba. Saboda haka dukiya ita ce nau'in arziki na biyar da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam. Abu na shida daga cikin nau'ika na arziki da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam ita ce almar'atu saliha. Allah ta'ala ya ba mace, ya ba dan adam mace ta gari, domin duk imaninka, duk saninka da addini da karatunka, duk lafiyarka, duk zaman lafiyar da ake a garinku, duk kudinka, idan matarka ba ta garba ne ba, to za ka ga kamar Allah ya kin madar ne a gidanka. Ina ba ta mun gane wannan. Ita kaɗai ta isa ta caja maka ƙwaƙwalwa, a ganka kayo nan wajen kana ta ɗura-ɗuran a shari'a. Yana wannan shirgi ce. An gane wannan? Saboda haka mace ta gari tana daga cikin nau'ika na arziki da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake bawa ɗan adam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Duniya da kuke gani wani waje ne na jin daɗi ɗan kaɗan, mafi alkhairin duniya shine Allah ta'ala ya baka mace ta gari. Abu na bakwai daga cikin nau'ikan arziki da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa ɗan adam shine ƴaƴa na gari, dhurriyatu saliha. Allah ta'ala ya baka zuri'a ta gari. ƴaƴa na gari ba karamin arziki bane ba, ba karamin babban jari bane ba, ba karamin taimako bane Ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa ɗan adam idan Ubangiji mai girma ɗaukaka ya bashi ƴaƴa na gari waɗanda suke bin Allah, suke bin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zamanto wasu sha'air ne na addini, wata alama ce da idan an gansu ake iya tuna Allah, ake iya tuna Annabi sallallahu alaihi wasallama, suke amfanar da al'umma, suke zamantowa masu hidima ga al'umma, suke tausayin iyayensu. Shi yasa zamu ga annabawan Ubangiji mai girma ɗaukaka suna roƙon Ubangiji ta'ala ne ƴaƴa na gari. Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam sun irin wannan addu'ar ayat dake cikin suratul Baqara, rabbana ja'alna rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana. Ayat dake cikin suratul Furqan, Ubangiji ta'ala ya yabi mummunai, ya gaya mana ɗabi'unsu da halayyarsu da siffofinsu. Daga cikin irin siffofinsu har da wannan masallacin, wa ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ko ba sunan masallacin ibadur rahman ba? To su wane ne ibadur rahman? Daga yan masallaci. To yan masallaci, yan nan masallacin, daga cikin siffofinku da Allah ya faɗa kuna roƙon Allah ya baku mata na gari da ƴaƴa na gari. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Kaga wannan shi ma ne babban arziki ne. Ina fata mun gane wannan. In baka gane ba, in baka gane ba, yau da mahaifan Sheikh Ja'far Mahmud Adam suna da rai, sai kaka tambaye su ya kuke ji wai in kuka ga danku yana tafsiri. Zaka ji ba za su iya kwatanta maka jin daɗi da shauƙi. Kuma da za ka tambaye su ka ce, kai kana so a ce in zai yiwu ɗanka ya koma shi, su kuma ɗansu ya koma ɗanka, kuma la'allah ɗan naka ya fi kowa kuɗi a duniya, za su zaɓi ɗanka? Ka ga shi kenan, shi ma wannan babban ni'ima ce da babban arziki. To waɗannan abubuwan ya ƴan uwa da ma wasu duk suna cikin arziki da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa ɗan adam. Ya rage wasu daga ciki, Allah ya bamu wani gefe daga ciki, dole ne mu gode masa. Wasu kuma Allah bai bamu ba sai mu roƙe shi cikin falalarsa, was'alullaha min fadlihi. Dabar magana ta uku ta ƙarshe shine abubuwan da suke dawwamar da wannan arzikin, su jawo su, su dawwamar da su, su sa a amfana da arziki. Akwai abubuwa guda goma za mu lissafa, za mu ƙirga su a yanzu, waɗanda lallai suna taimakawa wajen haɓaka arziki da dawwamar arziki da tabbatuwarsu a cikin rayuwar ɗan adam, kuma ɗan adam ya amfana da su duniyarsa da lahirarsa. Abu na farko shi ne taqwallahi azza wa jal. Ɗan adam ya samu taqawa. Me ake nufi da taqawa? Me ake nufi da takawa? Tsoron Allah. Takawa ita ce tsoron Allah. Tsoron Allah ko kiyaye dokokin Allah. Takawa tsoron Allah ce ita ko kuma kiyaye dokokin Allah ne? Kiyaye dokokin Allah shine takawa. Mun gane wannan? Shi yasa ya kamata ku fahimci ma'anonin islahatu shar'iyya. Da muka shahara da cewar takawa shine tsoron Allah. Kaga mun ba ta fassara da ba ita take nufi ba. Wannan dalilin sai yake ba wa dan adam kariya ya je ya taka dokar Allah in kai masa magana ce ya takawa hahuna. Mun gane wannan? To amma da ya fahimci cewa takawar ita ce me kiyaye dokokin Allah. To da zarar ya taka doka Allah ya san yayi me ya nuna wa duniya babu takawa a zuciyarsa.
Na'am.
Mun gane wannan?
Na'am.
Ko abu ga misali. Bil misali yattadhihu al maqal. Wannan fahimtar an fi samun ta ga mata da yawa. Sai ga mace ta fito kafiya sun ariyat. Kai kuma ga kadan matashin ustazu. Su malam Bahari sun fara runa ka a sunna. Eh? Eh zo ka assalamu alaikum ya baiwar Allah ba a yawo babu hijabi. Eh? Ba a yawo babu hijabi to malam me ruwanka? Baya takawa hahuna. Ai tsoron Allah a zuciya yake. Sai mu ce miki ai takawa ba tsoron Allah take nufi ba, abinda take nufi kiyaye dokokin Allah. Kuma yana daga cikin dokar Allah shine ki sa hijabi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wannan doka ce ta Allah. Saboda haka at-taqwa abinda take nufi shine kiyaye dokokin Allah. Dukkanin waɗanda suke kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka, to Ubangiji Ta'ala zai haɓaka musu waɗannan dukkanin nau'ikan arziki da na ambata. Imanin su zai ƙara haɓaka. Danga ashabul kafi nan Allah ya bamu labari, saboda kiyaye dokokin Allah su Allah ya me ya haɓaka imanin su. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum me taqawahum. Duk wanda yake kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka, Allah zai haɓaka iliminsa da fahimtar addininsa. Dan Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Mun gane wannan? Duk wanda yake kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka, Ubangiji Ta'ala zai inganta masa lafiyar gangar jikinsa. Wata rana Imamu Hassan al-Basri Allah ya ji kansa da rahma yana masallacinsa kamar haka, yana tattauna da ɗalibai. Sai aka zo da wani tsoho ya manyanta ya tsufa a hali na kaskanci da wulaƙanci, wai kuma a haka ana yawo da shi cikin rana ana shanya shi ana nema masa abinda zai kai bakinsa ana bara da shi. Hassan al-Basri ya ce inna haba bayya'a huquqallahi fi sigharihi fa bayya'ahu Allahu inda kibarihi. Duk yanda aka yi wannan mutumin ya tozarta dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka lokacin da yake yaro, to sai Ubangiji mai girma ɗaukaka ya tozarta shi da ya girma. Don ya kamata a ce a yanzu ya samu rufin asiri, ya kamata a ce a yanzu ya samu masu kula da shi, sai Allah ya fita daga cikin sha'aninsa. Duk wanda yake kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka da ƙasar da take kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka, za ka ga Allah yana ba ta ni'ima ta zaman lafiya. Da zuma karanta wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah. Ta kafircewa dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka. Me ya faru? Fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Duk wanda yake kiyaye dokokin Allah, duk fitinar da za ta taso masa a rayuwa, duk matsalar da za ta taso masa a rayuwa, Allah ba zai tozarta shi ba. Saboda ka'idar faɗin Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda yake kiyaye dokokin Ubangiji Ta'ala, duk matsalar da ta taso masa a rayuwa, Allah zai ba shi mafita a ciki. Kaga wannan yana me? Yana haɓaka arzikin ɗan adam. Abu na biyu daga cikin abubuwan da suke haɓaka arzikin ɗan adam shine at-taubatu wal istighfar, tuba kuma istighfari. Ɗan adam wata halitta ce da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce ta tsakatsaki, kuma tana kamanceceniya da wasu halittu guda biyu. Tana kamanceceniya da wata halitta wacce take abar alfahari, abar girmamawa, abar ɗaukakawa a wajen Allah. Sannan kuma tana da kamanceceniya da wata halitta wadda take ko shi ɗan adam ɗin aka ce yayi kama da ita, yana jin cewa ya koma baya. Wani janibin ɗan adam ɗin yana kama da mala'iku, wani janibinsa kuma yana kama da mai dabbobi. Dole ɗan adam tsakankanin rayuwar mala'iku da rayuwar dabba yake rayuwa. Ta ina yake kama da mala'iku? Rayuwarsa take kamanceceniya da ta mala'iku? Ya rayuwar mala'iku take? Bautar Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Wannan sune mala'iku. Shi ma dan adam sai Ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anan yayi kama da su ta fuskar ne bauta, ta fuskar ibada. An fahimci wannan? A gefe ɗaya kuma ɗan adam sai rayuwarsa ta yi kama da rayuwar dabbobi. Na farko, dabba tana da rauni, kuma Allah ya ce wa khulqal insanu da'ifa. An halicci ɗan adam da me? Da rauni. Na biyu, dabba babu abin da ta sani a rayuwarta sai sha'awa, ta ci, ta sha, ta yi jima'i, ta yi bacci. Duk wani abu ba wannan ba, an ga dabba ta yi sa ta aka yi. Ka taɓa ganin jaki ya ɗora kansa kaya? Ko ka taɓa ganin doki ya ɗauko mai shi in ba mai shi ne ya hawo shi ba? Mun gane wannan? Waɗannan su ne ɗabi'un dabba. To shi ma ɗan adam sai Allah ya sa masa wannan ɗabi'u ɗin. Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Ina fata mun gane wannan. To sai zamanto ɗan adam yana kokawa ne da faɗi tashi tsakanin waɗannan ɗabi'u guda biyu. Kamanceceniya da mala'iku ta fuskar bautar Allah, da kamanceceniya da rayuwar dabbobi ta fuskar sha'awarsa da buƙatunsa. Idan ɗan adam ya rasa bautar Allah, za ka ga da shi da dabba ba su da bambanci. Rayuwarsa gaba ɗaya ta dabba ce. Duk ɗan adam ɗin da biyayyarsa ga Ubangiji ta'ala da kiyaye dokokin Allahnsa suka yi rauni, za ka ga haɓakar janibin dabbobi a jikinsa ya fi yawa. Mun gane wannan? Shi sa za ka ga Ubangiji mai girma ɗaukaka ya tashi sai ya kamanta rayuwar kafirai da rayuwar dabbobi ta fuskar sha'awarsu da ciye-ciyensu. Wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'u ya'kuluna kama ya'kuluna yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Allah ta'ala ce kaga su kafirai yatamatta'una, ba abinda suke yi a duniya in ba abinda zai jiyar da su dadi ba. Su biya buƙatar jima'in su, wannan jin dadi ne. Suna ganin shaye-shaye da suke yi, dirke-dirken kayan maye da suke, wannan jin dadi ne. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. In ka ga yanda suke cin abinci, yanda ka san yanda dabba take cin abinci, hamburin hayam, haka kuma suke cin abinci. Duk kafiri ka kula da kyau baya da control a kwano. Daga safa zuwa dare ba zai iya gaya maka jadwalin abincin da yake ci ba. Ya ci ogodo, ya ci amala, ya ci eba, ya ci kaza, ya ci kaza, ya ci kaza, ya ci kaza. Ya ci komai ma. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-mu'minu al-kafiru ya'kulu ala sab'ati am'a wal mu'minu ya'kulu ala mi'an wahid. Kafirai da kake ganin su da hanji bakwai suke cin abinci, amma shi mumini yana cin abinci ne da hanji ɗaya. Mun gane wannan? So saboda haka idan dan adam ya zamanto ba shi da imani to zaka ga janibin rayuwar dabbobi ta furjiya sakamakon Allah yake cewa laqad ra'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun ayun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall. Allah ya kwatanta su da dabbobi. Amma idan janibin ibada ne da kiyaye dokokin Ubangiji mai girma daukaka ya furin jaya ɗan adam zaka ga ko da yaushe yana kara nisantar rayuwar dabba ne, yana da control akan waɗancan jawanib na rayuwar dabbobi. To wannan rauni na ɗan adam da kamanceceniyarsa da rayuwar dabbobi su suke afka shi zuwa ga zunubi. Mun gane wannan? Shi kuma zunubi da saban Allah babu abin da yake janyewa in ba daukewar albarka da arziki a cikin al'umma ba. Takawa ita take haɓaka arziki, zunubi da saban Allah shi yake dauke arziki a cikin al'umma. Shi yasa kaga duk annabawan da Ubangiji mai girma daukaka ya aiko yana daga cikin abin da suke wa mutane wa'azi da shi shine su bar zunubi su yi tuba. Kuma yana daga cikin bisharar da suke wa mutane idan kun bar zunubi kun tuba shine za ku samu arziki. Cikin suratul Hud ayar farfan farko abinda Ubangiji ta alaike cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu. Ku nemi gafarar Ubangijinku, ku tuba zuwa gare shi. Kaga wannan umarni ne, daga nan sai bishara ta biyo baya yumatti'ukum mata'an hasanan. Allah zai ba ku jin daɗi, kyakkyawan jin daɗi da kwanciyar hankali wajen cin jin daɗi din. Domin ba wai a baka arzikin ba, a'a, nutsuwar kula da arzikin da jin daɗin arzikin ma wani arziki ne. Ina fata mun gane wannan. Akwai wanda zaka ga an bashi kuɗi amma a firgice yake, baccin kirki baya iya yi, babu nutsuwa a tare da shi, a tsorace yake. Sauro in ya fiye wucewa ta kunnensa ya gama bacci kenan, balle a ce muzuru ya koro magi akan kwanan gidansa cikin dare. Mun gane wannan? So saboda haka Allah ya baka arzikin kuma ya kwantar maka da hankali, wannan ba karamin arziki bane ba. Sannan ya ce wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, Allah yana bawa duk wani mai falala falalarsa. Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam haka shi ma ya kira mutanansa izuwa ga tuba, izuwa ga Allah, da yawaita istighfari, ya kuma yi musu bishara na abubuwa masu tarin yawa waɗanda duk wani arziki da ka sani yana ƙarƙashin wannan bishara ɗin. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, wannan bishara farko kenan. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'al al-qamara fihinna nuran wa ja'al ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فيها منها سبلا فجاجا. وأنا بدي استغفاري يا جنيوس الدليل كوي استغفاري إنه كان غفارا دومي إذن كيو متلفي كان تشين صورو zai hakura ko ba zai hakura ba, zai yafe maka ko ba zai yafe maka ba. In an ce je ka wajensa, uya kake baka son zuwa wajensa in kana tunanin ba mai yafiya bane ba. Amma sai Allah ya ce zo tuba, kuma ya baka tabbacin shi ba irin ɗan adam bane shi. Innahu kana ghaffara, kana zuwa dama jiranka ake yi, kawai su ake kawo kanka ka rusuna shikenan an yi solving issue din. Sannan kana tuba ƙarshenta dama wannan laifin da kai shi ya toshe maka ƙofofin arziki, da ka tuba sai Allah ya taɓo maka ƙofofin arziki ta inda baka yi tunani ba. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina har zuwa ƙarshe. Imam Hassan al-Basri Allah ya jikinsa da rahama wani yazo ya same shi yace akramaka Allah ka gane nan wajen garin mu fari yake babu ruwan sama saboda haka a ce maka mana wani lazimi zamu je mu rike Allah ya ba mu ruwa yace ku je ku yi ta istighfari aka jima wani yazo yace akramaka Allah ba mu da lafiya ba mu da magungunan da zamu sarrafa mu samu ingantacciyar lafiya mai zami yace ku je ku yi ta istighfari wani yazo yace akramaka Allah ni matsala ta haihuwa ni da kandama ta ta shekara da shukaru ba a samu haihuwa ba kuma muna so mu ma mu ga dan dagwai dagwai a gidanmu yace ku je ku yi ta istighfari albai suka ce malam to ya haka kamar likita ne yana zaune yana bada magani wani yazo yace masa ciwon kai yace je ka shafa nadol wani yace ciwon baya yace je ka shafa nadol wani yace ciwon koda yace je ka shafa nadol sai a ce haba da ta nadol ya haka shi ma sai yace masa ya haka mabambantan cututtuka amma magani guda ɗaya yace to ai haka Allah ya haɗa sa Qur'ani faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara ba su fari ba sun samu fita ba wa yamdidukum bi amwalin wadanda talauci ya same su ba sun samu mafita ba wa banina mai neman haihuwa ba ya samu mafita ba wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ba manya manyan lambuna ake noma kayayyakin marmari vitamins da suke ake samar da magunguna da su ba su ba samu mafita ba istighfari awai wata istighfari wallahi ko matsala gare ka ko bukata ce ta taso maka baka da bukatar sai ka je fidin bara a Freedom Radio dalibi kaza zai shiga legal kudi bai kai ba ana neman sadaka dalibi kaza a tashi cikin dare kai ta istighfari ba wani talauci da zai tunfare ka a rayuwa ka daura damare yakin sa da wisdom na istighfari ba ce sai kai galaba a kansa amma matsalar mu surutu da hira da musumbal an yi sallah a filin kwallon kwatar zaben 2023 yana tafe wannan shi yake lalata mana ayyukan mu yake cinye mana arzikin mu amma ka rage surutu ka zamanto mai yawan ambatan Allah ka zamanto mai yawaita istighfari kaga yanda abubuwa za su ringa warwarewa a hankula a hankula a hankula abu na uku daga cikin abubuwan da suke haɓaka arziki a cikin rayuwar ɗan adam shine birrul walidaini wa silatul arham biyayya ga iyaye da kuma sadar da mai zumunci annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisin abu huraira wanda imamu al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya fitar da shi sayyidina abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul bi kunnina naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi asrihi falyasir rahimahu duk wanda yake so Allah ya yalwata masa arziki duk kuma wanda yake so Allah ya bashi tsawon rai ba zai mutu da wuri ba to falyasir rahimahu abubuwa goma nace na ambaci uku ka bani minti biyar falyasir rahimahu yayi me ya sadar da zumuncinsa abu na hudu tunda an bani lokaci zan ambace su a gurguje al-infaqu fi sabilillah ciyarwa dan daukaka daukar Allah wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim Allah ta'ala ce duk abin da zaku ciyar na dukiyarku Allah ya san shi a wata ayar ce qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar da dukiyarku komai kankantarsa Allah zai ringa rubanya muku ashe ciyarwa ba ta kawo asara abinda take kawo haɓaka arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullun Allah yana aiko mala'iku guda biyu suna addu'a ɗaya yana Allahumma a'ti mumfiqan khalafan ya Allah din mai ciyar da dukiyarsa Allah kai tarbanya mai dukiyarsa yana Allahumma a'zim mumsikan talafan ya Allah din marowaci stranger mai hannun jarirai wanda baya bayarwa ya Allah ka sa mu duki ka sa mu dukiyarsa talauci saboda ka ciyarwa tana habaka arziki abu na biyar daga cikin abubuwan da suke habaka arziki shine al-ihsanu ila du'afa ka ringa kyautatawa raunana da na kasa da kai manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ringa tausayawa na kasa da ku wanda yake sama da ku ubangiji mai girma dauka sai ya tausaya muku inna allaha ta'ala fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi Allah zai ci gaba da taimakon bawa ne mutakar bawa zai ringa taimakon na kasa da shi shi yasa akwai musibu da dama da hau-hau na rayuwa iri-iri da za su iya taso wa ɗan adam Allah ya kaɗe masa su bai sani ba saboda mai fitar da wani ɗan adam da ya daga cikin matsala lallai ka ringa duba su wane ne raunana waɗanda suke cikin matsala ta ƙaƙanuka yi a rayuwa ka taimaka musu ka fitar da su wallahi kana zaune sai gagarumin al'amari ya taso maka kai ma ubangiji mai girma ɗaukaka ya taimaka maka ya fitar da kai abu na shida shine istihdarul qalbi fil ibadat kun ga ibada nan da muke yi da magani ce a konar yaro kawai mutum zai zo ya bubbuga sallah ya tafiyarsa bai san cewa a cikin ibadar anan arzikinsa yake ba kuma da yawa daga cikinmu muna zuwa mai sallah babu manufa yanzu na ce maka me yasa kake sallah kawai za ka ce wajibi ce dole ce bayan da zan yi sallah na zo na yi ta in ban yi ta ba za a ce na bar musulunci ba ita ce kadai manufar sallah ba a'a duk lokacin da za ka bauta wa Allah ka halarta wa zuciyarka wani abu da kake fata a wajen ubangijinka mai girma ɗaukaka a daidai lokacin da kake sallar kana ganawa da ubangijinka ne lokacin da kake azumi kana ganawa da ubangijinka ne lokacin da kake karantarwa kana ganawa da ubangijinka ne lokacin da kake karanta alqur'ani kana ganawa da ubangijinka ne to a daidai lokacin ka ringa haralto wa zuciyarka buƙatunka da matsalolinka wannan wata gaba ce ne girman gaske da ubangiji ta alake wa yawan bawa amma ka zo ka yi sallah buk hankalinka yana can wani waje wani ma kana ganin sallarsa da gaggawar sallah din da rashin nutsuwar sallah kai ka san wannan bai ma san sallah ba ma balle zuciyar ta samu nutsuwa har ya samu shaukin kusantar Allah balle ya halarta da bukatarsa sallah yar minti uku tsayuwa sakan 30 ruku'i sakan 5 sujjada sakan 5 to me kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan za ku bauta wa Allah ku ringa halarto wa zuciyarku wadata neman wadata a wajen Allah sai Allah ya wadata ku ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya wadata ku saboda haka ka sani cewa lokacin da kake ibada kowace iri wani lokaci ne mai kyau da za ka ringa halartowa zuciyarka shauƙi da kwaɗayin abin da kake fata ubangiji ta'ala ya baka sai Allah ta'ala ya baka abu na bakwai shine shukrullahi ala ni'amil mawjuda godewa ubangiji mai girma ɗaukaka akan ni'imomin da ya baka anan matsalar take anan matsalar take yanzu da yawa daga cikin mutane in ka ce kai godiya sai ce to me aka yi mu bakin da ya budi baki ya ce me aka yi maka shi ma ni'ima ce ko baka taba ganin bebe mara magana ba idan da ka fito kana yawo da shi akan hanya ni'ima ce ko baka taba ganin makaho ba abu na farko kenan abu na biyu ya ake godewa Allah Allah ta'ala ana goyene masa ne ta me ta fuskoki guda uku godiyar zuciya shine na farko, jin cewar duk wata ni'ima da Ubangiji Ta'ala ya maka ba hannun wani a ciki Allah ne. Fama bikum min ni'matin fa min Allah, duk ni'imar da za ta zo muku daga wajen wa take? Daga wajen Allah take. Abu na biyu, godiyar harshe, yawan fadin alhamdulillah. Me waka yana cewa ko a bakin kura ne Allah na nan, dole ka gode wa Allah. Kisa zamu ga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kowane irin yanayin sa yana gode wa Allah da bakin sa. Kuma zalla yana cikin walwala da farin ciki da jin dadi da samu da wadata, sai ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. In ana cikin yanayi na rayuwa da matsi da damuwa, me yake yi? Alhamdulillahi ala kulli hal, saboda Allah ya cancanta ka gode masa a kowane irin yanayi. Walahu alhamdu fil ula wal akhira, farko da ƙarshe dole ka gode wa Allah, cikin samu da rashi dole ka gode wa Allah. Abu na uku, akwai godiya ta aiki. Akwai godiya ta aiki, shi yasa zamu ga a wannan ayar Ubangiji Ta'ala bai ce la in hamidtum ba, sai ce la in shakartum, saboda ita ash-shukru a'ammu min alhamd. Kalmar ash-shukr tafi fadin ma'ana fiye da kalmar alhamdu. Mun gane wannan, domin alhamdu godiya ce ta baki, fadi da baki, amma ash-shukr godiyar zuciya da godiyar baki da kuma godiyar mai aiki. Da Allah ya yi maka din ni'imar da ya maka, me kake aikatawa da yake nuna ka gode wa Allah ni'imar sa? Mun faɗi nau'ikan arziki, kuma ba wanda ya isa a masallacin nan ya daga hannu ya ce Allah bai bashi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu daga cikin waɗannan arzikin da muka ambata ba, ko ba haka ba? To me kake yi extra akan wajibobi da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka, yake nuna ka gode wa Allah akan wannan ni'ima din? Mu ɗauki ni'imar lafiya, Allah ya baka ni'imar lafiya, to me kake, wani abu ka ware da lafiyar ka extra kana yi wa Allah kai da shi, wanda yake nuna ka gode wa Allah cikin ni'imar lafiyar nan da ya baka? Sallar dare a matsayinka na lafiyayye ta awa ɗaya za ta gagare ka ne, ko ta minti 30? Me yasa baka tashi cikin dare ka gode wa Allah? Ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki sallar dare a matsayin wata hanya ta gode wa Allah cikin ni'imar da ya masa. Domin Nana Aisha ta ga, saboda yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tsayawa dare da ibada, kafafuwansa kumbura suke yi, ta ce ya ma'aikin Allah a ringa ɗan sassautawa kai, tunda kai ka ga ai ka tsallake, Allah ya gafarta maka, ma qaddamta min dhanbika wa ma akharta, dama baka taɓa yi ba, Allah ya gafarta maka. To ka ɗan ringa kwanta kana hutawa, man da Allah ringa ɗan sararawa rai mana. Ya ce afala akuna abdan shakura, haba Aisha ba kya so in zamanto bawa mai gode wa Allah? A shiki nan, idan Allah ya maka ni'ima ya ɗora maka wani nauyi ne, ya ga wace hanya za ka bi kai ne ka gode masa. Da Allah ya baka lafiya, kana zumunci, kana ziyartar ɗan uwa, kana zuwa neman ilimi da lafiyarka, Allah ya baka ƙwaƙwalwa, ya kake gode wa Ubangiji Ta'ala da ita? Akwai wanda yake raba dare wajen hira, wani a club, wani a gidan rawa, wani a wajen casu, wani a wajen karta, ya gode wa Allah ni'imar da ya masa? To kai duk da baka wannan, sai kuma gaba ɗaya ka kashe daren wajen bacci, jifatun fil layl, da kai da mushe ba ku da bambanci, mushe in ya kwanta yana motsawa, kai ma ka kwanta baka motsa ba. To ya kamata ka yi ƙoƙari ka samar ma kanka wata mahaɗa tsakaninka da Ubangijinka mai girma ɗaukaka, da za ka ringa yi masa godiya akan ni'imar da ya maka. Idan kana masa wannan godiya ɗin, lallai Ubangiji Ta'ala zai ƙara maka. Sa'id ibn al-Musayyab sayyid al-tabi'in, wata rana ɗansa ya zo ya same shi, ya ce baba, ina so nake mu tattauna. Ya ce to yaro, me ya faru? ya ce wallahi na fuskance ka yanda baka fashin sallar wajibi a yini haka fa baka fashin sallar dare ce to kuma na ga shekaru sun dan fara tsufa da tido ya ce to na zo da dan shawara da Allah ga dan samu ana bacci saboda ka san akwai sleeping sickness akwai cututtuka da rashin bacci suke janyowa ana ka ringa huta shi yana ganin kauna ya zo da baban sai kalle ya girgiza kai ya ce masa baka da hankali yace kaga kiyamul lailin nan da nake yace to duk tsawon sujjadar da nake roƙon Allah nake shirya man kai ake shi ake wa gata shi ake gina wa rayuwar bai sani ba da Allah ya baka ƴaƴa akwai waɗanda suna nan suna neman ƴaƴa ba su samu ba wace hanya kake bi wajen godewa Allah akan waɗannan ƴaƴan da neman musu albarka da yi musu addu'a Allah ya tsare su daga wannan fitinar zamani din wace hanya kake bi yanzu uba nawa ne ka sani yana tashi yana kiyamul laili kawai saboda yau ya fara samun ɗa yake tuk kiyamul laili Allah ya kimka masa ɗan uwa nawa ce take wannan ki tambayi kanki me yasa kullun kike yawo police station wajen belin ɗanki ka tambayi kanka me yasa ɗanka ya lalace yake shaye-shaye da Allah ya baka shi me kai wa Allah na godiya akan wannan ni'ima din kawai ka saki ni'imar ta zamanto sakaka ta zo ta fi ƙarfinka saboda haka la in shakartum la azidannakum idan har kun gode Allah ta'ala ce lallai zan ƙara muku abu na tara na kusa da ƙarshe shine mutaba'atul hajji wal umra Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yana cewa ku ringa ku masu hali kenan ko da wanda Allah ya ba iko ku ringa yawan maimaita zuwa aikin haji da kuma yawan zuwa umara fa innahu yajlibu rizq yawan aikin haji da umara yana janyo arziki waɗancan abubuwa da muka lissafa na arziki yana janyo su ku ringa yawaita yi wannan yana janyo muku arziki domin a cikin aikin haji da umara ai akwai kafarar zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu duk wanda yake aikin haji bai fasikanci ba bai yi kwarkwasa ba to zai dawo an yafe masa zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta shafe shi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi shi yasa a farko muka faɗi istighfari yana daga cikin anwa'u ajalabar rizq abu na ƙarshe na goma shine al-akhdhu bil asbab ruqo da sababi in duba in ga wani arziki a cikin arzikan da muka lissafa Ubangiji ta'ala ya yi min to sai in yi ruko da sababin da zai inganta wannan arzikin Allah ya bani arziki na imani in tsaya in karanci wani sabubba ne suke haɓaka arzikin imani wani sabubba ne suke rushe imani in guji masu rushewa ɗin in rike waɗanda za su haɓaka min imani ilimi da Allah ta'ala ya bani da fahimtar addini wani sabubba ne suke haɓaka shi wani sabubba ne suke lalata shi da abubuwan da zai lalata min wannan in kauce masa da abubuwan da zai haɓaka min wannan in yi mai kiyaye shi lafiya da Allah ya bani wani sabubba ne suke inganta lafiyar ɗan adam me yake rushe lafiyar ɗan adam in kula zaman lafiya da Allah ya bamu a garinmu wani sabubba ne suke inganta tsaro da inganta zaman lafiya al'umma mu rike su wani sabubba ne da in an yi riko da su hissan wani ma'anan suke lalata zaman lafiyar al'umma mu kauce musu kuɗi da Allah ya bani wani sabubba ne suke haɓaka kuɗi yanzu sai Allah ya baka miliyan 1000 sai ka koma gida ka zauna kawai ci kake yi haɓaka za su yi ko rushewa rushewa za su yi wani sabubba ne suke haɓaka kuɗi fita nema sai in dage da nema kula da lokutan da Allah yake sa albarka a cikin nema yana daga cikin lokutan da Allah yake sa albarka a cikin nema shine sammako lokacin nema din Allahumma barik li ummati fi bukuriha sabanin yan kasuwa mutum ya ga ya dan fara samun miliyan 1 miliyan 2 to ya canja lokacin zuwa kasuwa da ƙarfe 7 na safe yake fita kasuwa. Amma da ya ga 1 miliyan 1 miliyan biyu ta fara zama a cikin jarinsa, ya fara daina ɗinka irin yadin nan shirin kamaraya, ya koma ɗinka mai ɗan ƙyalli-ƙyalli, don sai ka ga ya koma sai tara yake fitowa. Da miliyan ɗinsa ta kai 10 to sai 11 za ka ga ya ringa zuwa kasuwa. Da miliyan ɗinsa ta kai 50 kuma sai ƙarfe 2 za ka gan shi ya roƙo ɗan faro ya cokalo hula a gaba ya shigo kasuwa ana ya Alhaji, Alhajin Allah yana wallahi fa. Ina zo neman sai na ai ni ka san ba na fitowa sai 2. To me kai? Bayan albarka tana cikin sammakon. In kai ɗan kasuwa ne yi ƙoƙari ka ringa zuwa kasuwa bayan sallar Juma'a. Shi ma wata hanya ce da suke haɓaka arziki. Kai za ku biya salatu fa tashiru fil ardi waftagu min fadlillah. Fita kasuwa neman kuɗi bayan sallar Juma'a da nassin Alƙur'ani Allah ya ce na haɓaka arziki. Daga cikin arziki din almar'atu salihah mun ambata idan Allah ya baka mace ta gari, ya za ka haɓaka kirkinta da imaninta ta ci gaba da zama na gari? Ka so ta, ka tausaya mata, ka ƙaunace ta, ka lallaɓa ta, ka mutunta ta, ka girmama ta, ka ja ta a jiki, kai mata duk abin da zai faranta mata rai. Amma sai Allah ya baka mace na gari, kullum baka nuna mata ƙauna, wai kai ka ɗaura fuska ka a raina ka, to wani raini kuma kake nufi ya baka wa karɓar lawo? Halin da kake zuwan mata take karɓar ka, mu in ka zo mana nan wajen sai dai turu. To wani raini ya rage kuma? Ka ringa ƙuntata mata tun tana haƙuri har ita ma ta bijire ta zamanto ba ta da haƙuri. Ka ringa zaginta tun tana shanyewa har ita ma ta zo tana ramawa yanzu ta tashi daga mace ta gari. Saboda haka duk abin da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka na arziki, ka yi ƙoƙari ka tambayi kanka ko ka tambayi malamai, ina da ni'ima kaza, Allah ya bani ni'ima kaza, ina gode wa Allah akan wannan ni'imar, amma akan makallahu ina so a yi min dirasa ilmiya, me zai haɓaka wannan ni'imar tawa, menene abubuwan da idan na yi sakaci da su wannan ni'imar za ta gushe za ta rushe. Wannan shine abu na goma. Tilka asharatun kamila wa bihadhal qadri kifaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ilimi da sai ka tarar da cewa gwalagwalan abubuwa sun fita amma kuma sun tafi a iska, saboda yanzu za ka ji kamar ka riƙe amma fa a haƙiƙa ba komai ka riƙe ba. Kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, yanzu wa'innan abubuwan da aka ambata sababban arziki guda goma, sababban da suke sa shi kuma arzikin idan ya zo ya tabbata guda goma, yanzu inda malam zai sa 'yan miliyan ɗaya a nan ko a ƙayar ƙasa? Ko dai a sa miliyan ɗin ne ya ce to wanda zai faɗi wannan abin guda 20 daidai ba tare da ya yi kuskure ba, ba da yawa ba za ku ci wannan ba. Ne mutum ɗaya na gani ma a gabana yana yin zuwa. To shi ilimi idan ka zo kana saurararsa, kada ka dinga saurararsa kawai a kunne haka, zai zama kamar irin shiri da kake ji a gidan rediyo. Ka zo da abu na rubutu, ka samu littafi wanda za ka dinga yin jota duk inda ake magana na ilimi a wannan ɗinta. Bayan kwana ɗaya, kwana biyu, waɗannan abubuwan da aka faɗa guda goma, sai ka dinga yin lissafin cewa yanzu abu cikin abubuwan nan guda goma da aka ce su suke tabbas suke wato sababban arziki, kai yanzu guda nawa ka samu nasarar cin musu? Kana yin bita, kana yin review, Allah zai kai ka lokacin da za ka ga waɗannan abubuwa guda goma wallahi ka cika su. To amma idan ka manta ta ina za ka cika? Wannan kaga kuskure ne, lalle sai an gyara shi. Sannan Allah ya yi bayani mai yawa sosai da sosai waɗanda muke buƙatar, waɗanda aka yi rikodin mu ji su kuma mu yaɗa su, domin a wannan lokacin ana buƙatar a san su. Kasancewar malam ya nuna mana cewa ni'ima ta kuɗi wannan tana ga cikin ni'imomi na baya-baya da Allah yake wa ɗan'adam. Akwai ni'imomi waɗanda suke kuɗi, wane shi ya yi kaɗan ya siye su, bal ma in ana maganar su waɗannan ni'imar da kuɗi baya taɓa yin lissafi. Misali guda ɗaya da zan fito da ƙara fito da maganar malam akan wannan gaɓar shi ne, akwai wani ɗan bincike da taɓa karanta a cikin wani website, al-ilmu yu'akkidud-din sunan abin nasu, game da ido wannan suka yi bincike ya gano yau wannan idonka idan kyamarori za a yi maka na zamani waɗanda suke HD za su yi abin da idan dan adam yake yi, to sai an yi kyamarorin da nauyin su ya kai wato nauyin buhun siminti guda biyu, nauyin siminti biyu kyamarori da za su yi kawai abin da wa'innan idanuwan naka guda biyu suke maka. Yau in za a yi maka kyamarorin da za su yi ma kwatankwaci, to nauyin su ya kai nauyin buhun siminti guda biyu. Wannan ni'ima ina za ka kaita? Wannan fa in akwai kyamara kenan, babu ita, hasashe ne. To yanzu kaddara ka rasa idanu, wannan nauyin buhun siminti biyu ina za ka kai shi? Eh, ka rasa idanun, ka je ka so su, ina za ka kai buhun siminti biyu? So kaga kenan, ashe muna cikin ni'imomi manya-manya wanda ya kamata a ce mu gode wa Allah a kansu. Sannan akwai gyaran fahimta wanda na ƙaru sosai cikin abin da malam ya faɗa. Gyaran fahimta akan wannan kalma ta taƙawa, wacce wannan magana ce wacce malam ya faɗa ta warwa da matsaloli masu yawa. Za ka ji abin da kaɗa, amma kuma fa'idarsa tana da me? Wallahi tana da girma. Mutum kiri da muzu yana saba wa Allah ko tana saba wa Allah, sai a ce wani ka gyara ko wani ba daidai kake ba, ko wani ka ji tsoron Allah kamar yadda aka gyara mana yanzu, sai ka ji mutum ya bugi ƙirji ya ce attaqwa wato nasi yake baka. Ina fatan mun gane cewa akan su fa suna cikin masu taqwa wannan, sai dai ku ne ba kwa gani. Ina fatan mun gane. Sai kuma da yake karamin ustazi ne baka rena ba sosai, ina fatan an gane. To sai ka ji eh kuma fa haka ne, wannan fa hadisi ne, taqwa hauna duk da aka yi babu wannan. Ina fatan mun gane. To amma inda ka fahimci cewa idan aka ce taqwa ana nufin kiyaye dokokin Allah, to da kai da shi sai ku gane cewa gaba ɗaya fassarar ba haka take ba, kuma hadisin ma ba goyon bayan ku yake ba, kuma ba ma da ku ake ba. Ina fatan mun gane. To saboda haka wannan gyaran fahimtar mu yi kokari mu gyara ta, kuma wannan yana cikin albarkar zama da malamai. Saboda za ka je ka ta ɗaukar kalmomi kare musu fassarar gatari, ina fatan mun gane, da fassarorin da ba su ne ba, wanda wannan sai ya dagula ya cakuɗa al'amari na ilimi a rasa gane ina hadisin ya dosa, kun ji san abin da ya faru ko? Ina fatan mun gane. To amma idan ka zauna gaban masu ilimi suke ma bayanin aya, suke ma bayanin hadisi, ba za ka samu kanka a cikin wannan ruɗani ba. Sannan komai da kuka gani yana da sababi. Malam Allah ya kawo shi wannan masallaci namu, kuma da yawun ku gani da na ɗaukar mutum masallaci baki ɗaya, muna gayyatar malam zama na gaba insha Allahu rabbi. Saboda haka wannan ilimi da aka bamu to farawa ne, ina fatan mun gane, ba don kannewa malam ku tsaye cikin jadawalin sa ba, da sai ce malam a bamu sati mai zuwa. To dai mun isar da sako ko? Na isar? To malam ya ji. Saboda haka za mu tabbiya mu ƴan kwamiti, insha Allahu rabbi malam zai ƙara dawowa da wani maudu'i na daban da wani tafsiri na daban domin ya shayar da mu. Allah ya saka malam alkhairi, Allah mai da shi gida lafiya. Sannan akwai tambayoyi da aka turo sun kai guda shida, wanda wannan yana nufin karatun malam ya shiga. Ina fatan mun gane. To shi kenan, malam ya faɗi uzuri. So don haka insha Allahu rabbi sai mu tsaya anan. A ƙarshe muna yi wa ƴan kwamitin masallaci godiya, Allah ya saka musu alkhairi wanda suke kai kawo wajen gudanar da wannan masallaci da kuma tsara komai cikin al'amura, farawa da shugaba kuma darakta Inspector Abubakar Abdullahi Sokoto. Allah ya ja kwana, Allah ya ƙara masa albarka. Malam ya ce a gaishe ka. So muna yi masa godiya bisa jagorancinsa duk wa'innan al'amura suke gudana. Sannan akwai ainihin watan treasurer namu na masallaci Alhaji Salisu Yusuf Yaro, wanda shi ma yana tare da mu, Allah ya saka mana da alkhairi. Akwai kwamitin masallaci jigajigai, duk ga su ne ina ganin su, Abubakar Rustani Kasim, su Malam Abubakar Hamza Abubakar, Muhammad Nur Asafi da kuma da girma admin. Ina fatan mun gane. Gaci na hango shi can Ibrahim, kuma da rinta Malam Legend su Malam Mubarak, da ƴan sautin Haƙƙi ko ƴan sautin Habab ne, gaci nan Abu Unaisa. Allah ya saka wa kowa da alkhairi, kuma da kuka halarta kuka amsa kira, Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya sa wannan ilimi kai ya tsaya iyakunanmu, ya shiga har cikin zuciyarmu, kuma mai aiki da shi daga gabanmu. Allah mai da malam gida lafiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. A shafa ba wa ƙomi ila salatukum bane. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.